إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanku da haduwa da ku a wannan yammaci na ranar juma'a daren asabar yau mun ban kuskure ba bakwai ne ko bakwai ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da 19 ga watan 2 shekara ta 2021 mun hada wannan masallaci mai albarka masallacin da yafi sanuwa da masallacin dan iyan mai sauko wanda yake hada da madarsa ta Aisha Ali fa dan iyan mai sau a nan garin Kaduna Dusarot Badarawa Kaduna Malam Yahaya ya gabatar da munasabar wannan haduwa ta mu shine auren daya daga cikin yan uwa dalibai da ake fadi tashi tare Malam Halliru Muhammad wanda insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu gobe za a daura wannan auren ina gode ma Allah da ya tsawaita rayuwa na hannun halarci wannan rana kuma daga wannan rana mai dimbin tarihi sabili da yawa daga cikin wanda muke tare nan na san din an yi karatu tare da shi kanshi yana iya tsammanin cewa ko ni malamin sa ne amma kuma a hakikani mun yi wata irin rayuwa da shi rayuwar ta kusan ka iya cewa mun zama abokai da shi tunda na san akwai lokacin da safan ya fara tashi wuri na zai zo muna tare in mun rabu kuma da yamma dai duk inda nake zai bi ni kuma mu dawo tare har san da nake karatu a jami'a to ina roƙon Allah ta'ala ya sanya mu wannan aure da za a yi albarka Allah kuma ya sa a kulla alkhairi a cikin sa abinda za mu yi ba muhadara ba ce sai dai mu kira shi da suna tsokaci babban dalilin da zai sa haka kuwa shi ne wanda aka ce za a yi muhadaran game da su wato muhadarori ya kamata a yi ba muhadara ɗaya ba inda za a ɗauki wata guda kullum sai an yi karatun awa guda ba za a iya ƙarƙare abinda ya shafe su ba domin su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam guda ɗaya daga cikin su kada in ka dauka zaka ga darussan da ke cikin rayuwarsa a ce ai magana awa ɗaya ko makamancin wannan gaskiya sai dai a faɗa iya abin da ya faɗu kadai amma dai abin da nake so ku halarto a zukatan ku kamar yadda ya faɗa sai mu dauka cewa za mu yi tsokaci ne dangane da darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan idan kun fahimce ni da kyau ana so ne a yi magana a kan wasu mutane waɗanda su ne farkon mamu a cikin sallah a addinin musulunci su ne mutane na farko wanda bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sami Allahu liman hamida suka ce rabbana wa lakal hamd su ne mutanen da wahayi ya rinka sauka a cikinsu tun daga farkon lokaci har zuwa saukan Allah wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah aya ta karshe da ta sauka a gaban su aka yi a gaban su aka gama kenan ba wanda ya san addini ciki da bai kamar su sune mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya yabu dukiyar su gaba ɗayan su dukun sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala mai tsarki ne baya karba kuma sai abin da yake tsarkake ne shi kuma ya ga wani mutum yana da wafi a Ka'aba yana ya rabbi muntuna hadisi ku ash'as akbara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anna yustajabala ya za a karbi addu'an wannan yana cin haram yana kaza an gina shi da haram an tubatar da shi da haramu amma su sahabbai da Allah subhanahu wataala zo kan dukiyarsa sai dukiyar ta ba Allah sha'awa sai umurci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karbi dukiya a matsayin zakka dan ma ya ƙara tsarkake su domin Allah ya gamsu da tsarkin dukiyarsu dan ya ce da shi khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha ko na'am wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wannan a gaba ɗayan su Allah ta'ala ya gamsu da cewa halal suke ci mutanen kirki ne na gamsattu ne su sannan a daidaikun su ma ya fifita wasun su da daraja ta musamman irin su sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu Allah subhanahu wataala ya saukar da ayan alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda wannan ayoyi sun sauka akan sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu wannan kun kalli ayoyin a takaice suna nuna tsarkin zuciyar sayyidina Abu Bakar da tsarkin dukiyarsa sannan a ƙarshe Allah ya ce wallahi sai nayi masa kyautar da sai ya yarda shi dan aljanna ne ranar alkiyama shine wala sawfa yarda to waɗannan mutane sune mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya auro ƴaƴansu ya shigar da su gidansa saboda yardan shi da su da kuma yardan Allah madaukakin sarki game da su sannan kuma ya dauki nashi ƴaƴan ya mika musu ya aurar musu a cikin su kun sani kuwa ko a yanzu duk gidan da yake na mutunci ba zai ba da aure ba sai da inda ya san asari ne tsatso ne na mutunci to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba waɗannan bayin Allah aure wani ma daga cikin su da tara su aka ƙara mishi da tara su yace da muna da ta uku da mun ƙara maka ta uku ina fata muna fahimtar wannan wannan yasa ma ake kiran shi da suna Dhun-Nurayn sayyidina Abu Usman bin Affan radiyallahu anhu ake kiran shi ma'abocin suna ne to duk in mun dunkule maganar gaba daya waɗannan mutane da muke so mu tsokaci akan su a takaice su ne mutanen da ba kansila ba ba chairman ba ba gwamna ba ba sanata ba ba minista ba ba shugaban kasa ba rabbus samawati wal ard awwalun bilamtida wa akhirun bilantiha na farkon da bai da farko na karshen da bai da karshe mai karfin da ke rinjayen kowa mai arzikin da yafi karfin arzikin kowa bai bukata a wurin kowa shine Allah subhanahu wataala da kanshi yace ya yarda da su darajarsu da matsayinsu da amintansu da Allah da aminta da Allah yi da su bai jira su shaidi kansu ba da kanshi ya ƙara darajanta sai ya ce su ma sun yarda da ni dan ya ce radiyallahu anhum wa radu an waɗannan mutane su ne waɗanda suka fifita gidajensu da dukiyoyinsu da matansu da rayukansu a kan ‘yan uwansu don su ga addini ya ci gaba alladhina tabawwa'u dara wal iman yuhibbuna man hajara ilayhi wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa mutanen kirki ne da ke iya fifita ɗan uwansu a kan kansu ko da su suna da matsananciyar bukata a kan abin da suka fifita ɗan uwansu a kai kenan in mun kalli abin ta wani fuska su ne mutanen da suka yi dako suka ɗauko addinin nan ba irin ɗauko wanda yanzu muke makaya daga China a hau jirgi cikin awa 6-8 an shigo ba a cikin AC ko a motoci masu tsada a'a sun ɗauko addinin nan ne da jinanansu da yawansu sun mutu ma ba su mori komai a cikin addinin ba sai dai ra'ayin alkiyama su ga sakamakonsu an rinka sare hannuwansu kalli irinsu Mus'ab bin Umair a sare hannun mutum a fasa cikinsa da makami amma shi fatan shi shine ina addinin Allah zai ci Abi Ayyub al-Ansari sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam an ta fita yaki tare da shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ana shirye-shiryen shiga filin yaki an fara yaki ba da jimawa ba wani kafiri makiyin Allah ya samu takobi ya zagayo ta bayan shi ya falla mai takobin nan a cikinsa ya yanke shi sai ya fadi hanjinsa suka fito waje ya fadi shine sai aka ce ma Abdullahi bin Umar imam ahli sunna ko aka ce tsaya ya jinyan shi ba a jima ba kura ta turnike Abdullahi bin Umar kansa yaji tsoron kada a kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam dole suka dauki makaman su kuma suka ranta masa suka shiga cikin fagen daga ya kyala bi Ayyub al-Ansari saboda ana maganar rayuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam dole a kyala ta kowa to ana cikin haka bayan an gama yakin nan Abdullahi bin Umar sai tuna da gadin dan uwansa da aka bashi da ya ga kura ta dallaba da ya dawo yana lalube ya gano inda Abi Ayyub al-Ansari yake sai ya tadda shi gashi nan kwance cikin jini yana tabilin jini ya rinjaye shi jinin cikin sa ya kusa kare yana numfarfashi sama sama raina shirin yin halinsa da ya ji muryar Abdullahi dan Umar yana kwance a kasa ina so ku gane waye sahabi ne yana kwance a kasa sai yake cewa yabni Umar liman al-aqiba yabni Umar liman al-aqiba yabni Umar liman al-aqiba so uku ya tambaye shi kamar yana ce da shi ya Abdullahi dan Umar ya ta kaya musulmi suka yi nasara ya manzo Allah yake ciki ba fa ta kansa yake ba a'a ya addinin Allah yake ciki tambayan da yake masa kenan shine da yake wanda ya tambaya shi ma malami ne sai bashi amsar da tai daidai da tunanin shi yace da shi innal aqibata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin lallai karshe ta yi kyau addinin Allah ya rinjaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nasara yana raye ɗan uwanka mu'minai ma sahabbai sun yi nasara suna nan a raye shine na daya tsinsa yana nuna wannan asbaba yatsin da muke tahiya da ita yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ba jima baras ce halirai ta fita daga cikin su to wannan shine sahabi wanda ke sallama ran shi dan ƴaƴan shi da jikokin shi su taso aka abinda Allah yake so sun sariyar da ran su da mafi tsadan abinda suka mallaka sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ai mun san tarihin sa da irin dukiyar da yake da shi da yanda ya ta sabilal da yanda ya rinka infakin dukiyar sa to amma sai da ya dawo dukiyar ma ba ta a rayuwa duk ya ba addini ita hatta dokin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau dan yin hijira sayyidina Abubakar shi ya dade yana kiwon wannan dokin saboda kada manzo Allah ya samu matsala sanda zai bar Madina to waɗannan bayin Allah idan aka ce sahabi ya yan uwa musulmi ana nufin mutumin da ya haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam in an ce ya haɗu da shi ba lallai sai ya ga shi ido da ido ba saboda a cikin sa akwai waɗanda ba sa gani makafi ne su kamar wane Abdullahi bin Ummu Maktum baya gani amma kuma darajar shi ya wuce inda duk mutum ke tsammani to an ce sahabi ba za a ce man ra'an nabiyya ba sai a ce man laqiyan nabiyya wanda ya haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yana mai imani da shi sannan har ya mutu ya bar duniya bai yarda ya bar musulunci ba da akwai waɗanda wani abin ya shigo da su da ba su samu ba sai suka juya irin sa Ar-Rajjal ibn Unfuwa to wannan shine sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka samu wannan sai Imam Bukhari yana cewa in an ce sahabi ma yana daukan duk mutumin da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin musulmai wannan ya shiga sahun wanda za a ce da shi sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam dinnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nasara a wurin gina su Allah bai dauki ran shi ba sai da ya tabbatar da suna da karfin da za su iya zartar da abin da ya aiko annabinsa a kan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su koyar wanda duniya ba ta taba ganin ɗalibai irinsu ba sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara a wurin karantar da su domin ya bar su da yawa a ciki sun yi imani da shi da yawa sun ya bar adadi mai yawa na sahabbai don in ka zo ka rusa su kamar kana cewa malamin su bai ci nasara ba dan ko a jami'a ne ka cika daukan dalibai suke yawan fadi jarabawa to wannan dole a tuhumi yanayin irin koyarwa to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya bar sahabbai kimanin 114 kamar yadda tarihi yake kawo sannan kuma na ƙarshe wanda ya mutu a cikin su shine Abu Tufail Amir bin Wathila al-Laythi to wannan in kana so ka san sahabbai a takeice wannan shine ta'arifin mutumin da ake cewa da shi sahabi. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da su yake cewa ni dinnan Allah ne ya zabe ni. Sannan su ma waɗannan sahabban nawa Allah ne ya zabe su. Kuma Qur'ani ya gaskata wannan. Saboda Qur'ani ya tabbatar ma Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da hakuri. Kuma ya tabbatar ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya koyarwa ta yanda ya iya hada su. Sannan Qur'ani ya yabi hankalinsu. Ya yarda da hankalinsu kwarai da gaske har an umurci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawara da su a cikin al'amarin addini. Domin Allah ta'ala na cewa fa bima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik. Dan haka sai Allah ce fa'fu anhu daya kenan ko wastaghfir lahum. Kowanne daya fa akai ma a wannan kakanka ta yanke saka. Wa shawirhum fil amr, sannan ka shawara da su a cikin abu. A takeice Allah na cewa saboda taushin halinka ne Annabi sallallahu alaihi wasallam, mana irin iya koyarwanka da dabarunka na zama da jama'a, yasa kaga sahabbai sun liƙe maka, suna son ka, har suna iya bada ransu don su tsara taka rayuwa. Sai Allah ta'ala ce da shi walau kunta fazzan, da ka kasance mutum mai kaushin hali, mai kaushin magana, ko mutum ne yake laifi kake so ya gyara, ka rinka gasa mai bakar magana, kana walakanta shi, kana nuna mai shi bai isa ba, zai wahala ka samu wasu adadi na mutanen da za su yarda da kai da yawa. Sannan ya ce ghalidal qalbi, da ka zamto mara tausayi, lam faddu min haulika, waɗannan sabon da duk watsewa za su yi daga gefen ka su kyale ka. To yanzu kun ga nan an yaba ma wane? Shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai kuma darajarsu, tunda su muke magana akan darajarsu, sai Allah ta'ala ya ga kyan haƙurinsu ya ce fa'fu anhu, kai musu rangwame, kuma za su yi laifi saboda su ba masumai ba ne. Yana abin da za mu faɗi a gaba, amma ina so ku riƙe wani abu ɗaya da kyau a nan zan faɗa kafin in ci gaba. Sahabbai ba masumai ba ne, suna laifi mun yadda, suna kuskure mun yadda, suna zunubi mun yadda. To wani zai iya zuwa dan yana so ya zage su ko ya ce mutuncinsu ya fake ma da wannan. Abin da nake so ku rike shi ne Allah subhanahu wa ta'ala bai taɓa faɗin kuskuren sahabi ko laifin shi ba a cikin Alkur'ani, face sai ya faɗi cewa ya gafarta mishi a wurin ba a nesa ba. Ku rike wannan, yana da matukar muhimmanci. Dan duk wanda zai zo ya ce ga inda ko Allah ya so ki sabai da wani abu, kar ka wahala wurin nemo amsa. A inda ya faɗa ɗin ka duba gaba ko baya, ko dai tun kan Allah ya faɗi laifin ma ya fe musu, ko kuma bayan ya faɗi laifin kuma ya ce ya fe musu. Laqad taba Allahu 'alan nabi wal muhajir, sannan sai kawo bayani. Kun fahimci wannan? Idan ba gata da ƙauna ba, abin da zai sa a yi maka wannan a duniya, in ba ana son ka ba, ba zai taɓa yiwuwa a yi maka irin wannan tagomashin ka zama shalele ta kowace fuska. To sahabbai Allah ta'ala ya yi musu wannan. To mu koma kan wancan ayan da nake so mu dan fahimci abu a cikin ta. Kun ga Allah ta'ala ya ce yi musu afuwa ko? Sannan sai ya ce kuma ka roƙa musu gafara. Ku kalli girman abin. Allah fa da kansa ya ce a ne a roƙa musu, kenan ya shirya gafarta musu. Sannan na biyu ma da ya tashi sai bai ce mishi ka ce su roƙi gafara na ba, dan ya daraja su ya nuna kimansu. Sai ce kai mai daraja ta lamba ɗaya ka nemi musu gafara. Kenan matsayinsu ba ƙarama ba ne. Bayan haka kuma sai Allah ya shaidi hankalinsu da sanin ya kamata su. Sai ya ce da shi wa shawirhum fil amr, ka yi shawara da su a cikin al'amarin addinin musulunci. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaskata wannan aya, ya yi aiki da ita. Ka kalli tarihi, ka kalli yakin Khandaq, ka gani yakin Khandaq da aka zo za a yi Khandaq, kafirai sun kwararo ba a san yawansu ba, ga makamai gashi dannowa suke yi, kowa ya tsaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce ya za a yi, ce ba wahayin da ya sauka. Kun sani wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Shine sai wani daga cikin sahabbai, ko dai Quzaifa ne ko? Ko wane ne daga cikin, ko Salman al-Farisi, ba duka wani sahabi bane. Na'am, daga cikinsu sai yace to ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga shawara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace menene shawararka yace mu a garin mu idan yaki yazo muka san ba za mu iya ba to kafin makiya su zo sai mu je bayan garin ta hanyar da suke tahowa mu haƙa rami wannan ramin fadin shi doki ba zai iya tsallakawa ba zurfin shi kuma dole sai ka shiga da doki kafin ka fita yace to in suka zo ga su can ga mu nan duk wanda yace sai ya shiga in ya shiga sai mu kashe shi a ranin in yace zai tsallako ba zai iya ba shikenan tunda ba mu da karfi sai a ta zama haka har su gaji su watsi Allah sallallahu alaihi wasallam yace an dauki wannan shawarar taka kowa ya dibo diga manzo Allah sai ya taku tafiya 40 yace mutum 10 su haka tabbita aida yanzu ne aka tadda girman indomie ai sai an zo an gama yanka muka mun kaji ma kan mu ga ko pipe din pompo yanzu aka ce mutum 10 su haka wallahi wani sai Allah to waɗannan mutanen bayin Allah nan sahabbai haka suka haka ramin nan har suna cikin hakan suka cimma wasu daga ciki suka cimma dutse a gaban su suka ce ya za a yi ɗaya yace musu nan fa inda dutsen nan yake ta nan kafan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka ya wuce dan haka mu bi ba za mu kauce ba wasu suka ce tun daga dutse mu kauce ai dai rami kawai ake so to za mu rami suka ce kai ai wallahi tun da nan Annabi ya taka ta nan za mu fasa ko a mutu ko a rai kun ji biyayya dan girman Allah shine da suka yi suka yi suka kasa suka ce to sai dai fa ummu koma mu nemo izini in shi ya ce mu kauce sai mu kauce amma in bai ce a kauce ba ko sai dai mu mutu anan Annabi sallallahu alaihi wasallam da yaje ce su jira shi da zuwa da ya zo a wurin ya karbi digan ya buga ma dutsen kowa ya gani sai da haske tashi a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar ghulibatir rum yace Allah ya nuna mun haske mun kama Farisa mun kama Rum misali fa ana cewa a kare bari mu kwatance da ungwanin Rum misali tunda nune wal haulu wa hauluku to kana ana kokarin shama kance alhamdulillah kin da an yi didi can baya yanzu ana kokarin shama kance tsakani kawai sai ka ji an zo an ce maka mun kama America ba fa NDA ba kun banci magana ba Kaduna state ba a sai a fado maka wanda ma ga ƴan kananan kwarin da suka hana bacci amma an gaya ma iyayen gidansu ma an gama da su wallahi ba sahabin da ya karyata wannan magana dan imanin sa imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce fi bid'i sinin wannan zai faru ne a wasu shekarun da ba su kai 10 ba na ce bid'i mun sani a kirga shine abin da ke tsakanin bai kai 10 ba kuma ya haura daya wasu suka ce tsakanin 7-9 har sai na Abubakar a wurin ya bugi kirji ya ce shekara 7 dai ko 9 kuma Allah ya tabbatar da haka to waɗannan bayin Allah su ne sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam yi wannan kuma suka yi masa da'a to dan haka kenan in kun fahimta da kyau ƴan uwa musulmi me yasa manufan da ake so a rinka ambata sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam a rinka faɗin abin da yake na wajibi na falalansu sannan da faɗin kudiri hatta kudiri da kuke gani aqida ahlussunna wal jamaa dole sai kana da kudiri akan sahabbai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dai a iya ko ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ko ruzqal huda man lil hidayati yas'alu a cikin sa ya kawo cewa hubbu sahabati kullihim li madhhabu san su gaba ɗayan su hanya ce ta farki da ake samu yarda Allah a kansa a matsayin ka na musulmi saboda me dalilin ma a fili yake addinin ka ba zai taba cika ba sai ka hada da sahabi saboda sandanan sulasu yake nan babu internet balle kace ka yi downloading ka gani ko ka kunna satellite ka amshi musulunci musuluncin ka sai ya koma kan ya akai ka zama musulmi ko kace alhamdulillah na tashi a gidan mu mahaifina musulmi ne haka ne ko shi kuma ya aka yi wani waza zuwa ce musulunta yi to waye musuluntar da shi shi wanda ya musuluntar da shi aka yi san musulunci ya sai ka koma har kan sahabi sannan ka iya danganawa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan har ya sa malamai suke cewa al-isnadu min ad-din laula al-isnad laqala man sha'a ma sha'a jiran giyan a san ta ina ka karbo addini shi ma addini saboda in bai ci haka sai kowa rinka ƙarya yana fadin sarran shi a ta jin mafarki ana gina mutane akan mafarki suna ta bace to waɗannan sahabban su ne wanda suka ɗauko addinin nan wasu su sun zo har mai duguri sai da aka samu wanda ya iso nan suka kawo addini tun a wancan lokaci to daga cikin abin da ya sa dole ne a faɗi falalansu da darajarsu yana daga cikin abin da ake so mutum musulmi ya kudurce na daga cikin abin da ya shafi aqida game da sahabbai dalili ko shi ne an sami waɗanda suke khawarij wanda suke kafirta mutum saboda laifi karami wanda suke da tsauri akan cewa mutum ma zai dawwama a wutan an shiga wuta babu fita da abin da ya shafi bangaren shi'a wanda su kuma suka fito su khawarij sun kashe wasu ma daga cikin sahabbai har lahira sun kashe wasu daga ciki irin wannan zafin baya daga cikin addini in za ka yi addini za ka karantar da mutane ne za ka gaya musu abin da Allah da manzonsa ya faɗa lasta alaihim bi musaitir kai musu bayani imani Allah ke sa shi a zuciyar wanda ya so shiriya hannun Allah take ba akwai yadda addini da zage-zage da cin mutunci da rikici da hayaniya ka faɗi abin da Allah ya ce a faɗi karka rage karka ƙara in Allah ya so mutum da karɓa zai karɓa in Allah bai so mutum da karɓa ba kai ka soke abin da Allah ya ɗora maka haka ne ko to saboda haka rawafid ma'ana bangaren abin da ya shafi bangaren shi'a su kuma sun shige su da la'ana da fatanci da suka da jefa musu abin da Allah da manzonsa ba su jefa musu ba yanda Allah ta'ala ya tsarkake su su kuma haka suka rinka aibanta su to wannan shi yasa dole ya zanto a rinka karantar da mutane abin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku shine matsayinsu a cikin al'umma sahabbai suna da matsayi mai girma a cikin al'umma musulmi in bayan annabtaka babu matsayin da ya kai na sahabbantaka in ka tsame annabi a cikin al'umma to sahabban annabin wannan al'umma sun fi kowa daraja da kima sun fi girma da ya samun yardan Allah a cikin al'ummarsu abu na biyu su ne mutanen da Allah ke yarda su zauna da annabawansu su ne mutanen da Allah ke yarda su zauna da annabawansu baka ga ko gwamnati ne dan adam ma gajiyayye ba in yana so ya kafa gwamnati mai kyau in ya hawo ga akwai ruba-ruba sai ka ji ana ta zaru soka ko a sauke a canza a juya kaza saboda a samu aiki mai kyau to haka Allah rake sarki walillahi almathalul a'la Allah yana zaba ma sahabban annabawansa waɗanda za su karfafe su kun ga annabi Musa alaihi salam da zai fuskanci fir'auna sai da ya roki Allah ya bashi mataimaki waj'alni waziran min ahli Allah kuma ya zaba mai yace da shi haruna akhi da ya roki Allah ya bashi yace ushid bihi azri wa shirk fi amri Allah ya tura su gaba da suka tafi to duk mutumin da Allah ya lika shi a cikin annabi to wannan mutumin sai da Allah ya zabe shi to daga cikin abin da ya sa mutane su san darajarsu kenan don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya tabbatar da darajarsu yake cewa khairun nas qarni mafi alkhairin mutane su ne mutanen da suka rayu da ni suka yi imani da ni a karni na kuma waɗannan mutanen su ne dama sahabban da ake magana a kansu wannan yasa ma gaba ɗaya malamai suka tafi akan cewa sahabbai Allah ya ƙara yadda a gare su suna da daraja akan wannan al'umma tun daga abin da ya shafi ilimi ba za a taɓa samun mai ilimin da ya kai sahabi ilimi ba sannan aiki ba za a taɓa samun mutumin da zai namijin aiki muzakkarin aikin da zai bugu ɗaya aljanna sai dai ka kamanta amma ba ka taɓa kai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk misalan da dai muku shimfiɗa da su za su iya tabbatar da wannan sannan haka nan wurin gaskiya ba ka taɓa samun mutumin da kai sahabi gaskiya ba duk imaninka ku kalli Khubayb bin Adi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Madina ya aike su su je Makka su binciko mishi wani abu a hanya kafirai suka tsare su suka ga kashin dokinsu suka sunsuna kashin dokin ka ji mayu suka ce wannan ciyawar ba ciyawar garinsu ba ne ciyawar Madina ne dokin da ya wannan kashin ciyawar Madina ya ci kai yanzu ka je wurin mai indomie kana gane wannan dankalin turawan na hunkuyi ne ko na jos ne kai dai kawai ka ji ka auka ta wuce ko to da wannan suka gane sai da suka bi sawun su suka kamo su kusan su 10 suka kashe tara a gaban shi da suka kamo shi suka feke itace suka yi tsini da shi suka ce za mu tsire ka hal lahira amma ka ga mana gaskiya za mu yabe za mu sake suka bashi wahala suka yi mai rauni kan tsire shi sai wani daga cikin su yake cewa da su waɗannan mutanen fa dan kuna bashi wannan wahalan shi ba tashi hankali bane damo shi wannan Muhammadin da kuke tada hankali ku akan shi suka ce kamar ya yace to ku gwada mai tambaya ku ci shi ne suka zo suka same shi suka ce da shi yana cikin jini fa sun raunata shi zai faranta maka rai a ce yau annabin ku ne muka kama haka kai kana gida wurin iyalanka wallahi sai suka ga jikin shi yana kyarma cikin rauni yace na rantsi da Allah da a kawo min labarin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a Madina ya taka kaya gare ku kashe ni anan wurin mallan an ce sahabi fa sai shi yasa ce muku tsokaci za a yi ba muhadara ba yanda za a yi ka ba su haƙƙin su a muhadara 100 in za ka yi Allah ya ƙara malami ne daurawa lafiya nana Aisha kawai ya dauka yayi mawsu'atu Aisha nana Aisha ita kadai sai da daktoci uku suka yi daura a kanta na san professor Mansur Sokoto yayi Dr. Rabiu Rijal Lemu yayi Dr. Sani Umar Rijal Lemu yayi na manta wayi na sai shi malami ne daurawan da kanshi ita kawai aka dauka iliminta hakurinta kazanata ita ma ba a zagaye duka ba amma sai da aka yi kwana hudu kowa na diba a wannan shi yana bayani ta ilimi to balle ka ce sahabbai ai sai dai mu tsunto dan mu kara mu junan mu imani to Khubayb bin Adi da suka zo in takaice muku yace a bashi dama ya salla raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike su ne suka ce in ka gaya mana me ya aike ka wallahi za mu sake ka yace wallahi ba zai fadi ba kun san muna maganan gaskiyan su ne yace wallahi ba zai fada ba haka suka ce yace a bashi dama ya salla raka'a biyu suka bashi dama da ya idare addu'a ce ya Allah ka sani annabinka ne ya aike mu idan wani zunubi muka yi yasa waɗannan mutanen suka kama mu haka Allah ka yafe mana wannan zunubin idan kuma ba zunubi muka yi ba Allah muna roƙonka ta hanyar da kake isar mu annabinka ka isar mu annabinka an kashe mu ya aiko su je su yi mai sakon shi wai su lahira za su amma fatan su kar addini ya tsaya to a taƙaice da aka zo za a tsire shi da ya tabbatar da an fara huda shi jininsa na zuba zai tafi shi da sai yake wasu baitoci waɗanda suke faranta ma Allah da muminai suke bakanta ma makiya Allah da kafirai yake cewa lastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi janbin kana lillahi masra'i fa zalika fi dhati al-ilahi wa in yasha yubarik ala awsali salim mazza'i a takaice abin da yake faɗa shine ba na bakin ciki dan an kashe ni ina musulmi ba damuwa ta bace murna ma nake ko ta kowace gefe kuka kifar da gawata ni dai in gaggawan zuwa ga Allah shine damuwa ta yace wannan kuma ganin daman Allah ne kuka yi min haka in kuma Allah ya so sun rinka yanke gaban jikin shi ne a yanke yatsa a yanke hannu a yanke kafa a yanke can haka suka rinka mai yace in Allah ya so duk gaban da kuka yanke sai mata albarka ta zama sanadin shiga aljanna wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam yana Madina yace da su an kashe Khubayb bin Adi ya tashi wanda daga cikin sahabbai yace ka je wuri kaza zaka ga gawan shi a tsire in Balarabe ya tsira mutum bai rufe shi ba karshen walakanci kenan yana so anguli ya sauke ci gawan mutum karshen walakanci da suke ma mutum shine su tsire shi kuma kar su rufe shi har ya rufe angulus ci naman shi to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu wannan sahabin ka tashi ka je yana wuri kaza ka taho min da gawan shi yace ina rantsuwa da Allah lokacin da naje na ga Khubayb bin Adi a tsira a sama kuma na taka na hau zan fara kwance jikinsa sai na ji ƙara a bayana yace juya wanda nayi kafin in dawo da kaina na nemi gawansa na rasa yace a wannan lokacin na shiga tashin hankali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya min yana wurin nan kuma na zo na tar da shi yanda ya faɗa yanzu ni na koma me zan faɗa ma annabi yayye kuma ya nemi gawan ya rasa haka ya koma Madina, dama suna da gaskiya, maganan gaskiyan su muke. Yana zuwa hankalin shi a tashe, tunkanye magana nan sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, kaga Hubayb bin Adi, za ka kwance shi kaji ƙara, kankawai ga mala'iku sun ɗauke shi, za ku haɗu da shi ra'al kiyama, yana tashi a gidan aljanna. Wannan su ne sahabbai, waɗannan su ne sahabbai, su ne gaskiyan imaninsu kenan. Duk wanda ka ji Allah ya yarda da shi, malam ko NDA ka shiga ka je kai graduation, ai ba za a tambayi ba ƙarwa yadda ka ce, ballantana ka shiga makarantar imani, kuma a ce mai jaraba ka shi ne Allah wanda ya halice ka, ba ɗan adam gajiyayyen irin ka ba, kuma ya zo ce ya yarda da kai, to wannan hanyar ba ƙaramar hanya ba ce. Ƙarfe nawa ake isha'i ne? Na'am? Na'am? To, ai ƙwanso ne mu tsawaita da yawa. Ina ƙara minti goma ya yi? To. To, da aka yi ƙwa musulmi, sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda suka rigaya a kansa na imani, da imani da Allah da manzonsa da hijira, da taimakon addini, da kiran mutane zuwa ga Allah, da jihadi da suke domin Allah, da kin duk wanda bai san Allah sahabi bai san shi, duk wanda bai san Allah sahabi bai san shi, ko da kuma mahaifinsa ne, dan akan sa Allah ya saukar da la tajidu qauman yu'minu billahi wa yuwadduna man hadda Allah wa rasula walau kanu, sai Allah ya fara da me aba'ahum, ko da iyayen da suka haife su ne kun ba su san Allah ba sa san shi. To wannan wanda zai wannan don Allah ne kake tsammanin shi ne matsayinsa a wurin Allah. Don haka a wannan gaban ku kula da wani abu daya, duk mutumin da zai rabauta shi ne mutumin da ke bin hanyar da suka yi. In kaga kana koyi da irin abin da sahabbai suka koyi, to haka abin yake. Domin me? Allahn da yake a lokacinsu shi ne a yau, kuma shi ne a gobe. Kuma layin da suka bi ta ya shata hatta imani, Allah sai da ya faɗa in imanin mu ya zama samfuri irin imaninsu ne, sannan Allah zai maka rijista cikin shiryayyu, don ya ce fa'in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. To duk wanda kaga yana bin tafarkinsu, ka kwantar da hankali, wannan mutumin rabautacce ne. Ko da bai da babban gida a Abuja, bai da motoci masu numfashi, bai zama wani ababen ƙasa ba, akwai waɗanda ma har su rayu su mutu unguwansu ma ba wani sanin su za a yi ba, amma wallahi aka je alkiyama ba ƙananan mutane ba ne, saboda sun rayu akan abin da Allah yake so yadda da shi. To wannan yana daga ciki. Abu na hudu da yake so magana a kai, falalansu da matsayinsu. Allah subhanahu wa ta'ala ya tantance sahabbai, kuma ya yarda da su kamar yadda muka faɗa, kuma ya fifita su akan duk wata al'umma da ta gabace su. Daga cikin abin da ya sa dole mu daraja sahabbai, dole a ba su kariya, domin ba su kariya bai wa addini kariya ne. Duk wanda zai bata su, to addini zai bata. Kuma abin da zai tabbatar da darajarsu da matsayinsu abubuwa ne masu yawa. Na farko shi ne dai sun riga mu zuwa musuluncin nan. Kuma duk mutum mai mutunci a duniya, ba a ma addini ba kadai, kaga wanda ya girme maka, ko sa'an yayanka, ko sa'an mahaifinka, ka san wannan mutumin ya cancanci ka ba su wata girmamawa. To ballantana wanda ya rigaye ka a musulunci. Allah sallallahu alaihi wasallam cewa baya cikinmu dukkan mutumin da bai girmama mai furfura a cikinmu, kuma bai girmama mahaddacin Alkur'ani. Duk mutumin da bai mutunta waɗannan biyu baya cikinmu. To ballantana sahabbai, daga cikin abin da ya zanto dole a daraja su shi ne sun riga kowa shigowa musulunci ne, a ciki aka zo aka tar da su tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin abin da ke ba su daraja da matsayi, wanda ke zanto wajibi ku duba ku girmama su a kai, shi ne sun yi haƙuri a lokacin tsanani. Mutum zai rayu daga shi sai gyauto kwara biyu, in zai je sallan jam'i sai dai matar shi ta shiga wadaka ta makale ta bashi mayafi, ya je ya salla ya dawo ya maida mata. Amma a lokaci ake tallata musu duniya, su shiga kafurci a ba su arziki, amma suka ƙi, suka tsayu ta buka duk kusan yakin da za a fita. Annabi sallallahu alaihi wasallam kan dan saka ya musu, saboda yaki dan zamba ne, ka a samu ne ya bada saka amsa a rubuta su. Amma da za a je ta buka, Annabi sallallahu alaihi wasallam na fita ce ta buka za a tafi, in kaje maka ko Madina zaka ga aro ya rubuta maka 600 kilometers kaman Kano so biyu kaje Kano ka dawo a kasa tafiyar da za a yi kenan sahabi na tafiya kafarsa za ta fashe saboda tana jini haka zai tsaya ya yagi mayafinsa zai yaga ya nada kafan ya nada kafan ya kalli kafan ya ce wallahi ko zaki tsinke sai kin bi annabin Allah dan Allah idan ba a girmama wanda ya ma addinin Allah wannan ba to waye kuma ya cancanci girmamawa kun ga na biyu kenan na uku sun zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam yau kam duk wanda yake ko sa amma yafinka ne wanda ya zauna da mahaifinka aka ce yau bai rai kaga abokin mahaifinka ya kakan ji a ranka yakan tuna maka baya kakan ji dadi a ranka to waɗannan zama suka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam majalisar su ta annabin Allah ne to kaga darajar ba karama bace abu na hudu shine sun yi hijira kuma sun fifita junansu akan yan uwansu mutum na cikin matsi zai hakura ya ba dan uwansa kuma ya bi Annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyar shine sun taimaki addini kuma sun yi jihadi da dukiyoyinsu da lokutansu da iliminsu da komai da Allah ya ba su abu na shida shine sun zamto jagorori a ilimi da aiki ko fassara Qur'ani da aka yi ka fassara da abin da ya saba mu aikin sahabi wannan ba za a karbe shi ba to dan haka nan ƴan uwa musulmi gaskiya abin da yawa minti na biyar Allah ba zai ce ni ba amma bari in yi fijo ta yara bari in fita a'a baba ai da an kira sai dai a je a ci tuwo a kwanta akwai takwas da rabi din mai tafiya tafi baba na son sabai wallahi eh to kai ko ku hakuri kawai in je matsayin sai mu tsaya gaba daya karka damu insha Allah yana ya ce a kira sallah saboda mutane su ƙara zuwa sauransu karku damu in Allah ya so ya isar da sakon zai isar ko ba yanzu ba baba kai hakuri in an je kun ga da tije ne amma shi ya ma fi mu ja mu je ayi hakuri abinda dai nake so in ci a takaice wannan wani littafi ne a gabana sunan shi al-isaba fi fada'il wa huquq as-sahaba na taba karanta shi a masallacin Darul Abrar amma na wayi gari audios din da yawa sun bace babu su to saboda haka ga Malam Hamza shine coordinator din mu dake shirya mana daura insha Allah za mu sa lokaci mu yi dauran littafin za mu karance shi duk abin da nake gaya muku nan wasu ma wanda suka fi su sun fito a littafin so da haka insha Allah ta'ala za mu yi daura a kansa in har shi ya kama za a yi za mu sa wuri duk wurin da muka samu ya dace za mu sa sai a yi daura a wurin insha Allah ƴan uwa a takaice ku yi hakuri abin da nake so yi magana gaba ta biyar a nan shine haƙoƙin sahabbai Allah ya ƙara yadda a gare shi akan al'ummar musulmi su dai akan a bisa abin da muka faɗa sun gama sauke nasu haƙƙin a bisa abin da muka faɗa su suke bin mu bashi dan sun gama nasu to mu ya za a yi me za mu yi mu sauke haƙƙinsu abu na farko shine mu yarda mu su kankance da duk abin da ya tabbata na falalansu da darajarsu kuma mu ji a zuciyarmu ba ma musu kyashi Allah ne ya zaɓe su kuma mun gode ma Allah da ya zaɓe su wannan falalan mu miƙa musu shi ba tare da jin mun kullaci wani a cikinsu mu zagi wani mu tsine ma wani mai wane ka za a'a mu Allah ya ce ya yarda da su kuma ya zaɓe su Allah ka ƙara musu daraja mu ma Allah a jona da mu a yarda da mu ba dan halinmu ba shi kenan abu na farko kenan abu na biyu shine mutum ya so su da zuciya na so na gaske duk in ka ji an ce sahabi wallahi za ka rasa ranka sanadiyar shi wallahi ba kai asara ba dan Allah zai yarda da kai an gane ko to a so su da zuci a yabe su da harshe saboda abin da suke da shi na rigaya a cikin wannan addini da abin da ya tabbata na falalansu kuma a ba su kariya saboda kyautata wanda suke ma addinin musulunci a kuma sa ma mutane san su ka sa ma mutane san sahabi haƙƙin su ne ka sa ma mutane san su saboda duk wanda ya so su zai saurare su duk wanda ya sha'awar su zai abin da Allah yake so duk wanda zai abin da Allah yake so ya tsira to a sa ma mutane san sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam na gaya muku shi yasa ko mai zagin su kaje sai ka tambaye shi zagin su nan da kake ni kan mai laifin su zai ce maka ai sun yi kaza sun ka sai ka ce ina suka yi in dai bai ce maka ga aya ko hadisi ba to kaga ba da hankali yake magana ba amma inda hankali yake magana zai ce ai Allah ya ce kaza sai ka ce to alhamdulillah da ko aya na ga ya muku kana duba bayan aya ko gaban ta zaka ga inda Allah ya wanke su in duk mata ce ta ci ka ce to Allah ya ce laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar Allah ya ce an yadda sun laifi amma Allah da kanshi ya ce ya karbi tuban su ya yafe musu to yanzu kai a matsayin wa kuma kake dawo musu da laifin inda ka yadda da Qur'ani shi Allah ya ce ya yafe musu kuma ya ce ya yadda su kuma bai ce da wani ban da wani ba kai ta ina ka iya cire wani to a saba mutane san sahabbai wannan zai sa a zauna lafiya domin su dukkan su adalai ne da gaskiya afal haƙƙin su shine a rinka karɓo addini ta hanyar su kuma a rinka koyi da su a wurin ilimi da aiki da da'awa duk in za a kira mutane a kira su akan ilimi a faɗa musu abin da Allah ya faɗa shi yasa bai da gaskiya abin da ya dace mu zo karantarwa mu rinka zage-zage ko muna habaici mu daina irin wannan kuskure ne kawai ka gaya wa mutane ga abin da Allah ya ce ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya gaya mishi ya karba wanda ya ga bai mishi ba ko kai kadai ka karba kakkai bakin ciki akwai annabin da ya rayu har ya koma ga Allah shi kadai ne musulmi in Allah ya so wani abin za ka yi ta faɗa amma ba za a karba ba sai nan da baka saboda sannan kake rayuwa wani na hasadanka wani na jin haushinka amma ƙarshen rayuwanka sai ta nuna hakikaninka sai kaga yayi tasiri kuma sai ya fi maka amfani a kabarinka to dan haka nan daga cikin haƙƙin su na hudu shine roƙa musu rahaman Allah da gafara saboda in kai haka ka tabbatar da fadin Allah da yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wa li ikhwani alladhina sabaquna bil iman ko har zuwa karshe wannan roƙa musu gafara ne abu na biyar shine ka kama bakinka akan kutsawa cikin abin da ya faru tsakanin su an samu sabani da gaske ne an samu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da rahama yayi wata magana dangane da sabanin sahabbai yace yanda Allah ya tsamar da takobinka ba a buga da kai a zamanin ba to kai kokari ka tsamar da harshenka kada ka shiga ka kasa fita da shi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ba abin da ke sa a kifa mutane akan fuskan su a kai su gidan wutar alkiyama kamar abin da harsunan su yake girbo musu ƴan uwa musulmi abu na shida mutum ya kiyaye ya ji tsoron yaɗa duk wani abu da zai nuna tawaya a cikin dangantakar wani daga cikin su ko duk wani abu da zai nuna sahabi yayi wani mummunan abu ko da da jumla ɗaya yace ka ji tsoron wannan abu saboda na faɗa kuma muna maimaita duk in aka lalata sahabi to a lalata addini saboda nan ne tushen iso da addinin gare mu to ka kiyaye yaɗa duk wani abu wanda yake mai muni game da sahabi musamman wanda ma galibin su ana tada su ƙarya ne da ƙarerai to wannan na daga cikin haƙƙin su sannan haƙƙin su na bakwai na ƙarshe shine mutum ya kudurce alfarman da suke da shi dan haka nan kar ya zage su kuma kar ya shiga cikin masu zagin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yabo a gare su kuma ya ce kar ku zagan mun sahabbaina ina rantsuwa da Allah inda dutsen Uhud zai koma zinariya gwal ka ciyar da shi gaba daya domin Allah matukar kai ba sahabi bane to idan sahabi ya dauki loka daya na hatsi ya sadaka Allah ya fi san wannan lokan tafi lada fiye da wancan gwaldin na girman dutsen Uhud da ka bada shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai baka ma kai rabin abin da shi sahabin ya bayar to kun ga wannan ba karamin abu bane in har Annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗi wannan ba karamin abu bane a samu wani zai kokarin tauye haƙƙin su sannan kuma ni fa ina ganin kama nan nan tsaya gaskiya abin na da yawa abu na ƙarshe yana daga cikin abin da dukkan musulmi ake so yadda da shi ba ma ake so musulmi yadda da shi ba dukkan manyan malaman musulunci kada ko imam malik wanda muke bin mazhabansa imam ahmad imam shafi da sauransu dukkan mazahib din nan dukkan su hudun babu wani daga cikin su face ya tafi akan dole a so sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan su sun yarda da cewa san sahabi imani babu wata mazhaba ta ahlus sunna da ba ta tabbatar da cewa san sahabi imani bane sannan kuma sun yarda duk mai kin sahabi to yana da siffar munafurci haka suka fari domin ya zo a cikin yadda ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaman imani san mutan Madina. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yace alaman imani san mutan Madina, yace sannan alaman munafurci shine a ga mutum baya san mutanen Madina. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. A wata riwaya ce musu ya inda duk duniya za su bi nan, ya nuna wata hanya mutan Madina su bi nan, yace zan kyale duk duniya in bi mutanen Madina. Yace san su alaman imani, fin su alaman munafurci. So da haka abin yana da abin nan, wato ya ishe ku ma dadi da gane gaskiyar mutanen nan, ko maganar su ake sai ka ji imanin ka na hawa, kana samun natsuwa, kana jin kana nisantan duniya, kana kaunar lahira. Wannan kuma alama ce ta imani, ba inda za a gaya ma sahabi hakikanin fadi fa sai ka ji irin wannan zaki na imani a zuciyarka. So dan haka nan gaskiya abun na da yawa, kuma ku yi hakuri. Ga wasu abubuwa nan naga kusan guda bakwai ba zan samu isa gare su ba. A takaice, a ƙarshe, ina mu kaina da ƴan uwa na ɗaliban ilimi da wasulci da wasu abubuwa kamar haka. Na farko, mu rinka jin tsoron Allah, muna buɗe zukatanmu, muna yin duk abin da zamu yi domin Allah. Abu na biyu, mu yi ƙoƙari mu yi karatu sosai, saboda yanzu duniya ta canza, in mutum bai da karatu za a yi babu shi, kuma kalubale yana da yawa a cikin irin rayuwar da muke a yanzu. In ba mutum na da karatu ba ne, gaskiya wani kariya ma ba za ka iya ba sunna ba, sai dai ka zira ido ka ga ana yi. Abu na uku, kar mu zauna ba mu isar da amfani cikin mutane. Idan Allah ya baka wani abu da al'ummanka za su iya amfana da shi, ko mun kankantansa, za ka iya koyar da mutane addini gwargwadon abin da za ka iya. Allah bai dora ma abin da baka iya ba, gwargwadon abin da za ka iya to ka koyar da mutane. Idan Allah bai baka ilimi ta fuskar koyar da addini ba, ko sana'a kake da shi, ka samu wasu ƴaƴan musulmi wanda za su rinka aiki karkashinka suna amfana da abin da Allah ya azurta ka da shi. Ka kuma yi amfani da wannan damar, ka yi amfani da wannan damar wurin fito ma mutane da daraja da falalar sahabbai. Sannan ina kira ga ƴan uwana ɗaliban ilimi, irina ƙananan ɗalibai, musamman masu karambani irina, kila ko na yin tafsiri ko na abu, musamman a lokacin Ramadan, gaskiya tun yanzu a samar da yanayi mai kyau da za a yi ma mutane bayani akan abin da shafi falalar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman a watan Ramadan da ake da takofi masu yawa fiye da yanzu, sabili da an samu kutsawa cikin mutuncinsu. Mun ga jarabawoyin da suke faruwa, ba a tsaya a kansu ba ma, ba mu ɗauko fa mai gida da kansa ba sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ake zagi ake ci mai mutunci. To ba a hayaniya, ba a zage-zage, in ka ji mutum na zagi kama fita harkan shi, ba ma abokin maganarka ba ne. Musulmi na gari bai ɓatanci, bai zagi. In mutum ya yi magana sai ka ce da shi sammula na rijalakum, suwa suka koya ma wannan. Duk abin da za a yi, kar ku yi rikici, kar ku yi zage-zage, ku yi bayani. Allah ya ba mutane hankali da sanin ya kamata. Duk abin da yake gaskiya ne, hankali na gane shi. So da haka a ɗauki uslubi na bayani, ba na rikici ba. Ita rikici in ana yin ta ma ba a gane inda gaskiya take. So da haka nan ina roƙon Allah ɗaukin sarki ya sanya mu wannan aure albarka. Sauran tuzurai da nake hanga iri daban-daban, su ma Allah ya kwace su daga wannan yanayi. Sanyi ya zo ba bargo, mai indomi layi ya yi yawa, ka sha shayi ka kazo gida ka zama kankara, to me aka yi? A gani ya kamata daga shayi sai cikin bargo kuma a huta. To amma dai wa mata sha'una illa, wai wani ya ce mun saura kiris auren shi yau shekara uku fa, duk in mun haɗu shekara uku amma da ba zai ce mun kiris ya malam, kiris ya malam. To Allah ya kawo maka kiris cikin aminci. Wanda bai da aure Allah ka bashi mace ta gari, matan da ba su da shi Allah ya ba su maza na gari, wanda suke da su Allah ya zauna da su lafiya. Ka zan takaita a nan, dan uwa Malam Hamza tsaya dafe insha Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah.